إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna 11 ga watan 6 watan musulunci hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina na da hekara 1444 wanda yazo daidai da 3 ga watan 1 biyu ne ko 3 ne yau har mun je 3 subhanallah 3 ga watan 1 hijira a Gregorian calendar 2023 wannan shine kasafin mu na 80 daidai daga cikin jeren giyar karatuttukan wannan littafi na al-wajiz fi fiqhi sunnah wal kitab al-aziz na doctor al-allama abdul azim al-badawi Allahu yarhamuhu idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun kammala da a qiyamul layli ko kuma in ce mashru'iyyatul jama'ati fi qiyam ramadan sannan mun yi istihbab salatul rajuli bi ahlihi fi ghairi ramadana sannan muka zo muka yi a qada'u qiyamul layli wato yadda ake rama sallar dare idan misali ta kubucewa wanda ya saba ko kuma hizbinsa wanda yake karantawa a cikin dare to sai kubuce masa muka yi bayani dangane da yadda ake ainihin wato ramash yau kuma zamu tahi karahatu a tarki qiyamul layli liman i'tadahu wato karhanci da kuma kin barin qiyamul layli mutun ya ki ya saba yana yi yazo kuma daga baya ya bari wannan ba daidai bane kuma dukkanin wani aikin alheri da dan adam ya saba a musulunci ko da na nafila ne ba na wajibi ba na wajibi kan dole dama a doge akan shi ina fata an fahimta wannan dama ba a babu zabi kawai wajibin ka ne ka dage kana yin abin da duk Allah ya dora maka wajibi ne akan ka to amma akwai abubuwan da ba wajibi bane wanda dan adam ya dora wa kansa yana yi na alheri na ibadoji to su ma ana so idan mutun ya saba ko kuma ya dauka wa kansa wannan to yayi kokari ya tabbatar da cewa bai daina ba yana cikin yana kan yin sa jama'a kuna fahimta da kyau to shine zamu tashi yau wato karahatu tarki qiyamul layli liman i'tadahu karhancin dake cikin barin qiyamul layli ga wanda ya saba yanda ya dauka wa kansa kuma yake yi duk da cewa ba wajibi bane amma ba a so ya fara ya ainihin wato bari jama'a ina fata an gane wala yace an abdullah ibn amr ibn al-as qala li rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ya abdullah la takun mithla fulanin kana yaqumu al-layla fataraka qiyam al-layl daga abdullah dan amr dan as wanda idan ka je subulus salam sharhin bulugul maram na al-amirus san'ani Allahu yarhamuhu yazo yana kawo hadisan abdullah dan amr dan as to dama yadda yake daga cikin yadda ya sharhi littafin idan yazo kan sahabi inda bai yi tarjuma sa ko kuma biography din sa ba to sai ya hada da waye ne wannan sahabi kuma menene matsayin sa addinin musulunci ina fata an gane to ya fadi wasu maganganu dangane da shi Abdullahi dan Amr dan As shi Abdullahi dan Amr dan As sahabi ne jalili kuma wani abun burgewa dangane da shi da babansa akwai wasu abubuwa da suke faruwa da shi da mahaifinsa ko da suka faru da shi da mahaifinsa wanda idan ka ji za ka yi mamaki an ce mahaifinsa ya girme shi ne da shekara 13 na fata an fahimta ya girme shi da shekara nawa shekara 13 sannan ku da isowa an gane magana da ke ku ya girme shi da shekara 13 kaga kenan kana iya cewa mahaifin yayi aure tun yana da shekara 12 in ma misali ka ba da cewa bayan auren sa ya haihu bayan shekara 1 kenan jama'a kun fahimci magana da ke ku wasu ma sun ce da shekara 12 mahaifin ya girme shi haka shi abin nan mai subulus salam ya kawo a cikin sharhin bulugul maram da yazo tarjuma na shi Abdullahi dan Amr dan As kuma aka ce mutun ne mai dan gaba-gaban jiki baban kuma mai dan kuma ma ne hakan nan kamar Malam Usman hakan nan an gane magana da ke ku yawa ka amma fa lalle wannan kwatance baban Nuwayr yayi dan kamar Malam Yusuf baban kuma kamar Malam Usman an gane magana da ke ku to sai ya zama in suna tafiya wata ran sai kuma sun yi kama suna kama da junansu to in suna tafiya sai a gaida dan a dauka uban ne ya ce a ga baban nawa a nan fa ma'ana har dan ya girma saboda yana da gaba har ya dan fi baban gaba-gaban jiki har ana ganin kamar ma shi ne baban ga kuma dan a gefen shi alhalin dan shi ne baban shi ne dan na fata an fahimci magana to Abdullahi dan Amr dan As kenan Allah ya hada mu da su a aljanna qala yace qala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace mu ya abdullahi ya kai abdullahi la takun mithla fulani kar ka zama kamar wani kana yaqumu al-layla fataraka qiyamal layli da ya kasance yana tsayuwar dare sai kuma yazo ya bari jama'a kun fahimci magana da ke ku da yana tsayuwar dare daga baya sai ya bari wannan sai ya nuna mana kai tsaye cewa makaruhi ne ba abu ne da ake so ba mutum ya fara wani abun alheri ko na ibada ko kuma wani abu ya fara ya daina sai fa idan larura ce ko kuma ya shiga wani halin da ba yadda ya iya to kuma in larura ce to hadisai da ruwayoyi sun nuna cewa duk aikin alherin da ka saba ko ibadar da ka saba sai wata larura ta hana ka lokacin ta nayi Allah zai sa a cika maka ladanta wani abun burgewa da ban sha'awa mana jama'a ana ganewa da kyau ko mutum ne ya saba tahi cikin dare ya nafila raka'a 11 yau sai aka waye gari zazzabi da mura sun make shi yana kwanta a kudundunar cikin barguna ba ma bargo ba sai Allah ya ce a dauko fayil din da aka saba cika mar abin da yake yi din nan a shigar mishi yana kwance dan haka da zai mutu a wannan daren sunansa ya gama kiyamul layli ya rasu kun ga fa'idar aikin alheri kenan jama'a in dai ka saba ka dora wa kanka to larurar da duk za ta hana kai to ita kanta larurar wata bonus ne daga gurin Allah ko kuma a ce yana kan hanya yana halin tafiya ba dama ya tsaya yi sallar ko kuma a ce baki sun zo sun tare shi lokacin yi yayi shi kuma yana ga ya fita ya ce bari ya zo ya ce wa bakin nan abin nan idan yin haka kamar ya wulakanta bakin don haka bari ya haƙura sai ya ainihin wato ri daga baya ko kuma ya haƙura gaba ɗaya duka za a cika mar yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama an gan shi bayan sallar la'asar iyalansa sun gan shi bayan sallar la'asar yana nafila sai suka turo ɗaya daga cikin bayi ta tambaye shi cewa yaya shi kuma ya hana yin nafila bayan la'asar kuma shi yanzu yana yi yace a'a nafilar da ya saba yi ne bayan sallar azhar sai ya yi baki ku ji karamci irin na annabi Muhammadu sai ya yi baki sai suka shagaltar da shi bai samu ya yi ba har aka kira la'asar to shi ne da ya tahi ya sallar la'asar yanzu sai yake rama wannan menene na filfili kaga sai wannan ya nuna mutunta mutane da karrama su lokacin da suka zo gurinka da wata bukata to yana da muhimmanci muhimmancin da har ya kai kana iya hakurtar da kanka akan wani abu na addini da ka saba yi in dai ba na wajibi ba dan shi na wajibi yana gaba da na kowa ina fata an fahimta ka hakura ka bari sai ka gama da su sannan sai ka zo kai wannan abu to shine suka sake turuwa a tambayi to shikenan yanzu kenan duk wanda nafila ta kubuce masa ta bayan sallar azhar yanzu zai iya rama ta bayan la'asar sai ya ce a'a wannan ni kadai aka dorawa banda ku dan haka kaga damar karama kaga damar ka me ka bari a wannan gabar wasu malamai suka ce barin yafi akan ramawar me ye dalili saboda idan akai zo aka hada tsakanin umarni da hani he suka ci karo da juna to ana aiki da hanin akan me sama da me umarnin to annabi ya hana nafila bayan me sallar la'asar kai kuma ta bayan azhar ta kubuce ma baka yi ba sai bayan la'asar to ba a so kai saboda kada abin ya zo ya ci karo da umarnin annabi Muhammadu na cewa kada a yi nafila bayan la'asar sai ya zama kamar ka saba manzon Allah kenan kun gane maganar da ke ku wannan dalilin yasa a Juraij wanda kissar sa doguwa tana nan a cikin Bukhari da wasu littafai Juraiju wani bawan Allah ne to sai yazo dan saboda tsabar kasancewar sa bawan Allah Banu Isra'il a lokacin suna ta saban Allah da aka sai ga shi ba zai iya ma zama a cikin su ba sai ya koma bayan gari ya gina sauma'a wato kamar kace bukka ko kuma kace ishema an gane ya ci gaba da ibadar sa a ciki to har dai abin da ya same shi abin da ya jawo mar abin da ya same shi kuma shine yazo yana sallah ne ta nafila sai mahaifiyarsa ta zo tana kwala mishi kira idan ta kwala kira Juraiju sai ya ce ya Allah ummi wa salati Allah ga uwa tana kira na ga kuma ina sallah ma'ana ya bawa Allah zabi ya nutsar da shi da menene ya kamata yayi a yanzu shin ya amsa kiran mahaifiyarsa ko ya ci gaba da sallah sai ya ji zuciyarsa ta fi nutsuwa da ya ci gaba da sallar shi sai ya ci gaba wata washe gari ta dawo daidai lokacin ma yana sallah Juraiju sai ya ce ya Allah ummi wa salati da haka har mahaifiyar wata rana ta yi masa mummunar addu'a tace tunda nazo 1 2 3 4 baka amsa ba ya Allah na roke ka wannan dana ne nazo na kira shi bai amsa ba dan haka ina roƙonka Allah kada ya bar duniyar nan sai ka sa shi sun yi arba da karuwai karuwai sun wulakanta shi to ko sai Allah ya karba addu'ar ta saboda dalilai guda biyu dalili na farko saboda ita uwar shi ne kun gane maganar da ke ku hankali da uwa ko uba akan bin umarni ko saba musu yanzu nan in suka yi maka bakarariya na rantsi da Allah duk ko gudu kake he ta kamo ka na farko na biyu Allah ya karbo addu'ar mahaifiyar Juraij na fata an fahimta malamai suka ce saboda amsa kiran nata yafi ci gaba da menene nafilan nashi to kaga anan sai ya nuna mana hatta wasu al'amura da muke ganin muhimmai ne irin na salloli to akwai wasu abubuwa da zaka ga cewa in sun zo sun hadu to suna iya fin waɗannan abubuwa ai mun karanta da ku a baya daga cikin al-mubahatu fi salah abubuwan da suka halatta a aikata a sallah ko cewa ya halatta idan aka buga maka waya kana sallah wayar ka tana kan dining ko tana kan center table ko tana kan kaza in dai takun da zai da za ka yi ba zai wuce taku 5 zuwa 10 ko 20 ba ka je ka kashe ta to ya halatta ka zo kuma ka ci gaba da menene da sallar ka ballantana a ce tana ina aljihu ballantana a ce tana gaban ka ka ajje ta ka maida ita kamar sutura sai ka sunkuya koda a tsaye ne liman yake yana kira'a sai aka buga kyar tana so ta dauke hankalin mutane sai ka sunkuya sai ka danna kisa sai ka kashe ta sai ka miƙe kuma ka ci gaba da sallar ka ba wanda yace sallar ka ta baci amin amin mana domin wannan sunkuyawa da kai larura ce ba ganganci ba kuma ba wani rukuni daga cikin rukunnan sallah ka wargaza ko ka bata ko ka lalata ba na fata ana fahimtar magana so akwai abubuwa da zaka ga sallar tana da muhimmanci amma kuma sun zo sun nuna su suna gaba da wannan muhimmancin musamman idan ta nafila ce Allah ya shiryar da mu dan haka sai manzon Allah ya ce masa kar ka zama kamar wani wani ya kasance yana qiyamul layli sai dai na to sai malamai suka sake cewa wannan yana daga cikin alheri na da'awar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cewa annabi idan abu na kirki ne to in yazo fadar abun sai ya fadi sunan wanda ya aikata abun amma in wani daga cikin sahabbai yayi wani abin da bai dace ba bai kamata ba to in annabi yazo fada sai ya saka ya menene sunan shi jama'a kun fahimci maganar da kike ku sai ya saka ya sunan shi saboda wannan abin ba abu ne wanda yake na kirki ba dan haka in an ji sunan wanda ya aikata in an ji sunan wanda ya aikata to zai zama akwai menene akwai wani dan abu da zaka ji a ranka dangane da wannan mutumin ban gane ko kun fahimta ba to dan haka gudun kar ka ji wannan dan abun to shikenan sai ka ainihin wato rufe sunan yasa annabi sai ya rufe sunan sahabin sai ya ce fulanun kaza 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 waye ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza ba zai ce ba zai faɗi sunan shi ba to shi yasa za ku ga mu ma anan idan muna cikin karatu sai wani misali ya taso sai mu ce wani mutum yayi kaza ko ya ce kaza ko ya aikata kaza ba ma faɗin suna idan sharri ne sai in ya zama dole a faɗa dan a kubutar da mutane kar mutane suna wannan mutumin kallon mutumin kirki ya yaudare su da wannan kallon da suke mishi ina fata kuna fahimta ya zurma su cikin wannan matsalar to anan babu laifi dan an faɗa amma idan misali wani mutum can wanda ba baka ma san shi ba yayi wani abun banza to in an zo sai a ce suwa ne ko waye ne ko wani mutum ko wani kaza ya taba yin kaza ko ya taba cewa kaza saboda kaza da kaza da kaza da kaza dan a nuna wa mutane illar wannan to sannan sai kuma abu na gaba shine in abun alheri ne to nan kuma babu laifi idan an kama sunan mutum saboda na farko a ƙara masa kima da martaba tunda ba shi ya nemi a kama sunan shi ba ina fata kun gane akwai bambanci tsakanin wanda shi ya nemi a kama sunan shi akan matsala to shi in ya nemi haka saboda yayi wani abin kirki to muna tsorace masa kada riya ta shigo cikin al'amarin shi amma in kai kaga ya dace ka kama sunan shi ka faɗa ko to shikenan babu laifi ka faɗi sunan shi wani yayi kaza yayi kaza jama'a mu taya shi addu'a Allah ya saka mishi da alheri wannan babu laifi to shi kuma in an kama sunan sa an faɗa sai ya zama yana gurin to abu biyu ne a kansa abu na farko kada wannan abin ya saka masa me wani girman kai da wani jiji da isa da kuma jin cewa fa shi yayi wani abu jin haka ko da bai furta a bakinsa ba yana iya bata mishi aiki jama'a kuna ganewa abu na biyu maganin wannan jin hakan to akwai addu'ar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da yace idan an yabe ka kana guri ko ka ji labari wani yayi baba ya ce kai kaza kai kaza to sai ka ce Allahumma la ta'khudhni bima yaqulu wa madha wa ghafir li ma la ya'lamu ko sannan waj'al li khairan mimma yazunnu jazakumullahu khairan Allahumma la ta'khudhni bima yaqulu Allah karka kama ni da abin da suke fada a kaina ma'ana wannan abun ni ba ni nace a yabe ni ba ya Allah kuma ba na son wannan yaban a zuciyata bi ma'ana ba na ban ji dadi ba ban so a ce a zo a yabe ni ba kaga ka tsarkake zuciyarka daga son wannan menene yabon la ta'khudhni bima yaqulu wa ghafir li ma la ya'lamu sannan Allah ka gafarta min abin da ba su sani ba wala Allah wannan alherin suke kalla ba su sani ba ina da matsaloli da yawa wanda kuma ban san su ba kawai ganin wannan alherin suka dauka ni na kirki ne baka ji abin da jikan malam ya faɗa ba jikan malam ya ce yanzu da za a fito trailer a kawo ta nan da yan dubu dubu kai ka san trailer dubu dubu fa tana da yawa ko ba haka bane ya zo a yi fakin ana haram haram jama'a ga haram yace billahi allazi kafin la asar duwa wa heta zami eh inji shi daga cikin masu sauraro sai wani daga hannu yace malam kai ma hadda kai yace a yace ni din ni wani na kirki da aka ce maka yace kai dai ba ka ga mutum ba ni din wani na kirki ne akramaka Allah eh Allah ya saka waje kamala eh cikin raha yana isar da sakonni wallahi da hidi irin su kala rawi jama'a cikin raha suna isar wa da mutane sakonni kowa da irin usulubi da irin yanayi da Allah madaukakin sarki ya hore masa wajen isar da sakon Allah matukar abin da yake faɗa gaskiya ne babu laifi a saurare shi an gane magana da kyau ko to wannan shine ma'ana wa ghafir li ma la ya'lamu Allah ka gafarta min abinda basu sani ba abinda basu sani ba na matsala da nake da shi Allah ka gafarta min shi sannan sai kace wa za'alli khairan mimma yazunnu sannan Allah ka sanya ni sama da yadda suke zato na in iya zaton su anan ya tsaya dangane da ni mutumin kirki ne to Allah ka sa in fa haka dan Allah jama'a akwai wata matsala a wannan addu'a babu duk idan Allah ya amsa maka magana ta kare na farko Allah ba zai kama ka da yaban da aka yi maka ba na biyu abinda ba su sani ba kake aikatawa mummuna Allah zai gafarta ma na uku Allah zai kara daukaka darajarka da kimarka sama da yadda su suke kallon ka kaga ai ka jefa ka tabe ai ko to Allah ya shiryar da mu saboda haka idan abu mummuna ne ba a san ambaton sunan mutum kai tsaye amma in mai kyau ne ana buƙatar ambaci sunan mutum kwarai da gaske saboda ya zamanto an ainihin wato abun nan yasa malamai suka yi magana dangane da sadaka ta farilla da ta nafila sadakar farilla ita ce zakka ko sadakar nafila ita ce sadaka da muka saba ko na abinci ko na kuɗi ko na tufafi da dai shauransu suka ce ita sadakar abun nan farilla wannan babu laifi idan aka yi ta kowa ya san kai saboda dalilai guda uku dalili na farko suka ce Allah ya ce in tubudu sadaqati fa ni'ma hiya in kun bayyana zakka an yi ta a fili madalla da ita ma'ana ba ku yi laifi ba to kaga tunda Allah ya ce babu laifi kaga dan muka yi ai babu laifi ko na biyu suka ce yana sakawa kai ka kuɗuta daga zargin talakawa ka san har kullun talaka haushin mai kuɗi yake ji ko ba haka bane galibi ba mu ce duka ba yawanci talakawa haushin masu kuɗi suke ji bar ne jam yawanci mu talakawa haushin masu kuɗi muke ji akramaka Allah na fata an fahimta so dan haka daga cikin haushin shine sukan suffanta su da cewa wani baya zakka cewa fa da yake wani baya zakka maganar shi ne shi ba a bashi ba shi ne ba a bashi ba ne shi yasa ba a yi ko mutum dubu aka yi wa in dai shi minus shi to ba a yi ba don haka bai shaida ba shi jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko so tunda suna wannan zargin cewa ba ka yi to in ka yi a fili dolan mutum ya ce ka yi ko da baka bashi ba shi dolan sa don a gabansa aka yi ya san an yi to yasa suka ce babu laifi in za ka yi zakka ka sanar cewa na ware sunayen su wane da wane da wane da wane ware daga anguwa kaza wane mai nambar waya kaza ranar kaza ga watan kaza ku taru a kofar gidana ko ranar kaza ga watan kaza ku zo masallacin mu yace karfe 11 na safe zan zo ka zo da buhun kuɗin ka dama duk ka kira sunan kowa kowa a ɗauka a bashi na fata an fahimta da haka ku daina zargin masu sa zakka sun ba da zakkar su a social media Allah ya ce in sun yi haka ba laifi bane sun yi ne saboda Allah ya ce ba laifi ba na biyu saboda su kubuta daga sharrin wasu daga cikin talakawan da suke zargin ba sa yi ina fata kun gane hikima ta uku malamai suka ce ita ne jan hankalin masu kuɗi ƴan uwanka cewa fa to ni na fitar da haƙƙin Allah wala kai abokina ne kai ma muna kasuwa da kai jari na miliyan 100 kai ma kana da 100 ko 150 ma to ni fa na fitar ka ji tsoron Allah kai ma ka fitar da naka kamar kana jan hankalin ƴan uwanka masu dukiya cewa su menene su fitar da zakka kun gane magana da kyau ko suka ce to saboda waɗannan hikimomin guda uku to babu laifi a bayyana ainihin wato wannan. A takaice dai hadisin yana da abubuwa da yawa wanda za a fitar a cikin sa na fawaid na boye abin da ya kamata a boye da kuma bayyana abin da ya kamata a bayyana. To cikakken ayar sai Allah ya ce wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum yukaffir ankum sayyi'atin ko sayyi'atiku. A idan kuma kuka boye ta kuka bawa talakawa to alheri ne gare ku, Allah zai muku gafara kuma ya kankare muku zunubanku. To sai suka ce wacce ake boyar ita ce ta nafila, ita kan in ba ya zama dole ba gaskiya ba a bukatar bayyana ta. Shi ne sauran sadakoki da muke yi, wannan gaskiyar magana ka boye ta ya fi ka bayyana ta. Jama'a kuna fahimtar magana da ke ko? Saboda annabi da yazo yana lissafa saba'atun yazilluhum Allahu fi zillihi ko yawma la zilla illa zilluhu, yayi magana akan wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu ko yaminu. Wato da mutumin da yayi sadaka an gane magana da ke ko? Ya boye sadakar har ya zama hannunsa ta dama da ta bayar ma na hagunsa bata ma san ta bayar ba. Kinaya ce annabi yayi, ba ana nufin hannun nan tana nan hannun nan tana mikawa ba, wannan bata san me ake ciki ba, a'a ba haka ake nufi ba, kinaya ce. Ana nufin hatta matarsa ko ɗansa ko wani na kusa da shi ya fi kowa kusanci da shi bai san yayi wancan alherin ba. Kun gane maganar da ke ko? Yayi dan Allah baya so wani ma ya san yayi. In ka je ka faɗa shi dai ba shi yace ka je ka faɗa ba, in ka je ka yaba mar shi ba shi yace ka yaba mar ba, shi dai ya fi so wannan abin ya zama khalisan li wajhillah. Jama'a kuna fahimtar magana? To wannan babu laifi, haka ake bukata. Saboda haka akwai abubuwan da ana bukatar a bayyana su, akwai abubuwan da ba a bukatar bayyana su, wallahu ta'ala a'lam. Na'am. Sannan sai salatul duha. Salatul awwabina. Sallar duha, ina fata an fahimta. Salla ce ta al-awwabi, masu tsantsar biyayya da komawa da ran kofa ga Allah subhanahu wa ta'ala. So sallar duha tana da falala, tana da alheri. Amma bari mu ji wannan hadisin. Wa an abi hurairata radiyallahu anhu qala awsani khalili bi thalathin bi siyami thalathati ayyamin fi kulli shahrin wa rak'atay ad-duha wa an utira qabla an anama. Sallar duha, annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa, Abu Huraira yake cewa awsani khalili na ya bani wasiya, ya mun wasiya. Khalil shine kamar ka ce ɗallele ko badaɗi da Hausa, duka dai yana iya ɗauka. Ina fata an fahimta. Wato shi ya fi habibi wato masoyi ko kuma wani abu makamancin haka, kalma ce mai matukar nuna matsayin mutum a gurinka. Ina fata an fahimta, da girmansa da darajarsa da irin kalar kaunar da kake mishi. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, yake cewa inna Allah attakhadhani khalilan kama attakhadha ibrahima khalila. Allah ya ɗauke ni badaɗi ɗan lele kamar yadda ya ɗauki annabi Ibrahim, kamar yadda ya faɗa a cikin wata sura cewa wattakhadha Allahu Ibrahima khalila. Allah ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin khalili. To Abu Huraira ya ce khalilinsa, wanda yana nufin annabi sallallahu alaihi wasallama, ya masa wasiya bi thalathin da abubuwa guda uku. Yana cewa na farko, wasiya ta ta farko, ka yi ƙoƙari ka dinga azumin kwana uku a kowane wata. Ya kai Abu Huraira, wannan wasiyar ba iya Abu Huraira ba, ni da kai duk imana ake, wallahi jama'a mu ji tsoron Allah, azumin nafilfilin nan muna wasa da shi. Kuma wallahi falalar da yake cikin azuzumukan nafilfili ba ɗaya kaɗan ba ce. idan ka dauke wato falala ta samun lada wanda hadisi ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce man sama yawman fi sabilillah wanda ya azumi rana daya dan Allah ba'ada Allahu wajhuhu 'anil nar 70 kharifan Allah zai nesanta fuskarsa daga wutar jahannama tsawon me shekara 70 ina fata ana fahimta wannan hadisin kadai idan ka dauka ya ishe ka cewa lalle azumi ba karaman alheri bane banda nassin aya cikin suratul baqara da Allah yake cewa wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lam yin azumi a gare ku alheri ne da kun kasance kun sani kaga ku ba yadda za a yi Allah ya ce abu alheri ne kuma ya zamanto akasin haka azumi bayan lada ne dumbin yawa dake samarwa bayan alheri ne dumbin yawa dake samarwa bayan daraja ne dumbin yawa dake samarwa bawa daga cikin alherin azumi hatta lafiyar jiki yana saita ta wallahi hatta lafiyar jiki in kana azumin nafilfili zaka samu ainihin wato alheri kware da gaske na ba ku kissar Sheikh Uthaymeen da ya ba wata mata azumi da shan ruwan zamzam tana da suta na sankara da Hausa da turanci kace mata kansa ko an yi tun lokacin ma kansa bata yi yawa a duniya ba an yi tawarki a biya gagara dan lokacin bata ma jima da bayyana a duniya ba cutar ya bata shawara ta je ta harami ta yi aikin umara ta roki Allah sannan ta je ta dinga shan ruwan zamzam tana azumi wallahi bata yi wata biyu mai kyau matan nan ta samu sauki ta warke tas ta dawo noma to akwai alheri mai yawa a cikin azumi dan haka ku daure kuna yi koda na kwana ukun nan kaji annabi ne ke wa Abu Huraira wasiya cewa yi kokari ya ga daga cikin abubuwa muhimmai da ya kamata ya kiyaye na nafilfili ba farilla ba ya dinga azumin kwana uku a kowanne wata shine 13 14 15 idan kana da dama kai kokari duk satin duniya ka samu azumi kwaya biyu shine litinin da me da alhamis saboda ranar litinin da alhamis din nan jama'a a cikin ranakun ne ake daga ayyukan mutane zuwa ina zuwa sama gurin Allah yayi musu kididdiga sannan a zuba musu a cikin file din su da haka manzo Allah ya ce ba zai so a ce ana daga aikin sa daga doran kasa ana kaiwa gurin Allah babu mai a ciki ba azumi saboda alherin da ke cikin sa ina fata an gane saboda haka yana da matukar muhimmanci mu dinga azumin nan daidai gwargwadon iyawa kuma daga cikin alherin yin azumin nafila ina masu wahala idan ramadan ya zo kaga mutum goman farko ya zama kamar kwarangwal jama'a yana tafiya mo kade shangyal ya gama maujewa gaba daya azumin kwana goma kawai saboda bai saba ba an gane magana da ke ko amma in ka dan sabar wa kanka kana yin koda litinin da alhamis wallahi sai ramadan ya zo wallahi aje har karshe baka ji wahalar azumin ba yasa wanda suka dimanci azumin litinin da alhamis Allah suke ramadan ya zo kai kuma yanzu har haka wani gaban sa ya fadi cewa ramadan kawai da nayi yanzu hankalin wani ya tashi to ramadan mala ana zaune lafiya to saboda haka yana da matukar muhimmanci mu lizinci waɗannan ibadoji masu muhimmanci da alheri saboda abin da ke cikin su sannan sai manzo Allah ya ce masa waraka'atay duha sannan kai kokari ka dinga yin raka'o'i guda biyu na ruhe wadduha ko wadduha wal layli idza saja ko to kai kokari annabi ya ce ka dinga azumin ka dinga sallah ta ainihin wato duha ina fata an gane salatu duha kamar yadda malam ya faɗa sallah ce ta al-awwabi wato wanda suke bin Allah subhanahu wa ta'ala wanda kuma suke tafiya a tsari na da'a ga ubangiji subhanahu wa ta'ala manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kamar yadda zamu zo mu ji adadin raka'o'in ta ana yin ta raka'a 8 ita ce mafi yawa raka'a 8 kuma ana yin ta ne kamar yadda zamu zo har yanzu ne mu ji lokacin ta daga zaran rana ta mi ta dagu ta fito kuma ta dan dagu wato ba daga zaran ta leko ba saboda annabi ya hana sallan nafila a lokacin lokacin da rana ta dan leko din nan tai jabau annabi yace fa innaha taqlu ala qarnai shaytan domin a daidai lokacin tana fitowa ne akan kafan waye shedan to sai annabi yace kar ku yi sallan nafila a wannan lokacin yasa ruwaya tazo annabi yace salatu sa'atin la tusallu fihin wala taqbiru fihin mautakum an gane magana da kyau ko salatu sa'atin nahana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an nusalli fihin wa an naqbura fihin mautana haka ruwaya tazo daga gurin sahabi yace lokaci guda uku annabi ya hana mu mai sallah a lokutan kuma ya hana mu binne menene mamatan mu a ciki na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace lokacin da rana take fidowa daidai daga ta fito na biyu daga zarar ta tsaya tsakiya karfe 12 dot na uku lokacin da ta sunkuya domin faduwa ta yi wannan ja nan ma ba a bukatar ayi nafila a lokacin kar kai nafila a lokacin sannan idan mutun ya rasu kar a kai shi makabarta a wannan lokaci ayi kokari a jira sai ranar ta gama faduwa gaba daya sannan sai a tada sallar shi in ya so a iya kai shi bayan sallar magrib ko wani a makamancin haka to haka idan rana ta fito daga ta hudo ba a so a yi sallar nafila kuma ba a so a kai gawa haka lokacin da ta tsaya a tsakiya daidai karfe 12 annabi yace duka ta annabi ya hana gaba daya to yasa ita salatul duha hi rana ta fito ba daga zarar kuma ta fito ba sai ta dan dago ta yi ja abin nan ta dan yi fara haske sannan sai a sallace ta kuma ina ga babu laifi ka iya amfani da wannan wato agogon da ake amfani da shi wajen sanin lokacin shuruq ne sunan ne yawa dan ya nuna maka cewa ranar yanzu ta tame ta dago daidai lokacin da zaka iya yin sallar nafilar ka an gane magana da kyau ko to wannan babu laifi insha Allah ta'ala Allah ya shiryar da mu hadisi na karshe da zamu tsaya shi ne hadisin da ke magana akan falalarta fadluha an abi dharr qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqa fa kullu tasbihatin sadaqa wa kullu tahmidatin sadaqa wa kullu tahlilatin sadaqa wa kullu takbiratin sadaqa wa amrun bil ma'ruf sadaqa wa nahyun 'anil munkari sadaqa wa yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'uha min ad-duha okay ya gaba dai ko muka magana ko wa an utira qabla an anama ko sannan ne utiri kafin ne bacci daga cikin wasiyar da annabi ya yi min na farko kamar yadda muka faɗa azumin kwana uku a kowanne wata na biyu sallar duha na uku yace wa an utira qabla an ana nayi kokari ne wutiri kafin ne menene nayi bacci to in ba kuma ta ba mun yi magana akan cewa mutum zai iya yin bacci sannan ya farka yayi nafilfili kuma sannan sai yayi menene din sa wutirin sa sannan kuma zai iya yin wutirinsa subhanallah dama akan nifa kuke da annabi sallallahu alaihi wasallama yake gaya abu huraira daga cikin wasiya cewa wa an utira qabla an anama ne wutiri kafin ne bacci abin da yafi shine mutun yayi wutirinsa kafin yayi me yayi bacci amma ba a hana ba idan bukata ta kama ina fata an fahimta kana so ka tahi cikin dare ko ka ci gaba da nafilfilinka to shikenan ai har ma muka yi magana cewa kana iya yin wutirin ɗayan biyu kai wutirin ka yanzu idan ka tashi cikin dare sai ka sake bude wutirin da nafila raka'a nawa daya yanzu wancan wuturinka ya tashi daga menene daga wuturi ya koma shafa'i dan haka sai ka ci gaba da sauran nafilfilinka in ka gama sai ka sake kullewa da menene shi wuturi abinda ake nufi da shi a takaice yadda mutun zai fi saurin gane ma'anarsa shine shi kamar kwado ne ci ne na kulla ibadar dare ina fata an fahimci magana kamar ka sa kwado ne to yanzu ka kulle ibadar ka ta sallah ta dare to shikenan tunda ka tashi yanzu kana so ka me ka ƙara to sai ka bude ki din ko to shine sai ka ƙara guda ɗaya sai ta bude maka wancan wuturin yanzu ya tashi daga wuturi sai ka yi abin da zaka yi sai ka sake kullewa da kwaya daya jama'a kun fahimci magana da kyau ko saboda haka in kai shi a farkon dare ka gama ba za ka tashi ba babu laifi ba kai laifi ba kai daidai in kuma kana buƙatar ka yi ka sake yi cikin dare to sai kai wannan tsarin da muka ce in kuma za ka zauna ne har zuwa daidai lokacin da ake buƙatar a yi nafilfilin ka tashi ka yi sannan ka kwanta duka wannan ya halatta ina fata an gane magana ko dai ka yi wuturinka a farkon dare ka yi baccinka in kana so ka ci gaba da nafilfili ka bude shi da raka'a ɗaya in ka gama ka sake kullewa ko kuma ka yi shi kai ta baccinka dama ba ka niyya ba za ka sake tashi ba kun gane magana? Kun gane magana? Ko kuma ka bari har sai lokacin daren can sannan ka tashi ka yi shi sannan ka kulle sannan ka ƙarasa ɗan baccin da ya sauka sannan ka tafi sallar asuba kun gane magana da kyau ko? Duk wanda kai babu laifi da izinin Allah gurgurdan yadda buƙatar ka take gurgurdan yadda kake so ka aiwatar jama'a zamu dakata anan dama na faɗa muku sati mai zuwa na roƙi shi malam Yahaya Ibn Muhammad As-Sudani da ya daure ya dawo saboda wancan karan lokacin mu ya ƙure ya zo da Allah ya taimaka ya mana koda kalmomi kaɗan kuma kamar yadda na faɗa shi malam Yahaya Ibn Muhammad As-Sudani shi ɗalibi ne a gurina amma ni kaina yanzu na yarda shi malami ne a gurina ai shi karatu ba ƙarya bane ai in mutum yayi shi yayi shi ko ba haka bane yawwa so saboda haka an samu haka tsakanin Imam Shafi'i da Imam Waye da Imam Ahmad Ibn Hanbal ɗaya ya karantar da ɗaya daga baya ɗaya dawo yana ɗaukar karatu a gurin ɗaya kuma da shi ne malamin shi so ba abun kunya a cikin karatun addini ba abun kunya bane wannan mu ba abun kunya bane mu abun alfahari ne ma ka karantar da mutum kuma yazo ya fika na zamanin ma yana faruwa ko ka same ya zama professor kai kuma ka je masa a lokacin wala Allah ko kaga ana samun haka to a na zamanin ma kenan to su suka yadda da haka balantana mu an gane magana da kyau ko to saboda haka malam Yahaya yayi karatunsa a Sudan sannan ya kammala ya dawo kama dama kuma kafin ya tafi hafizin alqur'ani ne ya gama secondary school dinsa a nan ma'ahad tare da primary school dinsa gaba daya sannan ya tafi Sudan ya je karatu mahaifinsa a Muhammad wanda muka fi sanin sa da Jauro Hammadu wanda duk ya san shi mutumin garin Kumo kuma mazaunin anguwa uku a halin yanzu tsawon shekara 15 zuwa 20 ko sama da haka ya fi haka ya wuce shekara 20 ma dan mu ma kanmu daga rayuwar mu da hi zuwa kai abin ya dauki lokaci fa ya fi shekara 30 ma fa to ka gani shekara 29 kuma lokacin ma yana nan to so saboda haka mahaifinsa ɗaya ne daga cikin masu kaunar da'awar sunnar manzon Allah da malaman sunna mu dai tashin mu a wannan anguwa yana daga cikin mutane na gaba-gaba ko ma in ce shine na farko-farko wallahi wanda suka nuna mana kauna kuma suka daure mana gindi akan karatun addini da karatun sunna da kuma karantar da shi yakan tara mu ya ciyar da mu abinci yakan ba mu yadi mu dinka kai har ta kai alaka tsakanin mu da Alhaji Jauro Hammadu Allah ya saka mishi da alkhairi lokacin da na tashi aure na fari shi ya bani kudin da na hada kayan aure na kaf gaba daya a lokacin da ban taba rike naira 10,000 ta wata kaina ba amma ya dauki zunzurutun kudi naira 50,000 wanda a wancan lokaci duk abin da muke bukata na aure wallahi sanda na hada shi akwai malam Abdulrashid Adamu Hassan ɗaya daga cikin abokanmu kuma shi ma malami na ne na Qur'ani musamman a ruwayar Hafs, shi ya koyar da ni ruwayar Hafs a lokacin da ina warshi ne, shi ya koyar da ni Malam Abdulrashid Adamu Hassan Gwani. Yanzu an bashi sarkin Sudan din Gwani ko wancan satin da ya wuce aka nada shi, kuma hafizan Al-Qur'ani, kuma yanzu yana aiki, yayi master din sa, yanzu yana doctorate degree nashi a Malaysia shi ma. Sannan ga Malam Abubakar Sadiq Bala wanda yana zuwa nan ranzon Juma'a yana karantar da ku Al-Qur'ani, duka abokan mu ne tare muka tashi da su. An gane? Sai dai tun a lokacin mun dan fi su hekaru kadan, su kuma mun yarda mu abota da su, su ma sun yarda su abota da mu, tunda a harkar neman ilimi na addini baka da babba, baka da wanda ka girma. Ko ba haka ba? Kowa za ku tafi tare da shi. So ba shekaru bane abin kawai menene baiwar da Allah ya yi ma, ita ce kawai ake la'akari da ita. Jama'a kun gane? So tare da su muka je muka karbi wannan kudi a gurin mahaifin shi Malam Yahaya, muka je muka yi waɗannan hidimomi. Muna addu'a Allah ya saka wa mahaifinsa da alkhairi, kuma daga cikin babbar niyyar sa dawa shine Malam Yahaya ya zama ɗaya daga cikin masu da'awa, kuma Allah ya azurta shi da ilimi na addini daidai gurgudu, kuma yana kokari a unguwar mu da kuma sauran gurare. Allah ya saka mishi, Allah ya kara masa lafiya da imani. Saboda haka Malam Yahaya, muna gayyatar ka wannan majalisi, ka dai ji yadda muke alifin ba'un din, mu bata a tada mu dai, haka dai ake ta daddagarawa. Ga su Malam Kabiru ana zaune, an gane maganar da kyau ko? To sai a zo inda aka ji muna da kuskure, sai a gyaggyara mana, inda kuma aka ji mun yi daidai sai a sa mana shi a cikin addu'a, Allah ya karba ya kuma sa mun yi domin sa, ya kuma ba mu ladan abin a gobe kiyama. Sauran nasihu da muke bukata a gurinku a matsayinku na wanda kuka gogi wannan hanya, kuma muna bukatar nasiha ga dalibai nan muna tare, da fatan Allah ya albarka a cikin rayuwa, kuma Allah ya sa a gama da duniya lafiya. Ina ganin zan dakata a nan Malam Yahaya, bismillah. Faltatafaddal mashkuran masrura ma'juran insha Allah ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah Malam Yahaya. Tafaddal. Aiwan dan tashi ne. A da Allah zauna. A to ai akwai masu dau